sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara, babban birnin Turkiya, a yau Alhamis domin jajantawa kasar da ibtila'in girgizar kasa ta afka musu. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya. A jiya Laraba ne Amurka ta ce ta amince da wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci na Al-Qaida Saif Al-Adel mazaunin Iran ne.
Tokarin labarin kenan. A babin rahotanni, za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana korafi ko bayan tsawaita amfani da tsohuwar takardar naira 200. To sai dai wani kwararre na cewa
matakin nan daidai ne, kuma nan gaba kaɗan in mutanen Najeriya suka yi haƙuri za su ga amfanin ta.
Za kuma a ji cewa yayin da rikicin yankin Baku na ƙasar Ghana ke ci gaba da tsananta, hukumomi sun ta sakeyar 'yan kasar Burkina Faso da ke gudun hijira a yankin bisa zargin taka rawa a rikicin.
Ka kese yaron da bai make 18 years ba, ka kese mata ba cikin taron mu ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin lafiya uwar jiki wanda wa Umar ke gabatarwa. Za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, barka da wannan lokaci ga cikakken labaran yadda muka same su. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara, babban birnin Turkiya, a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan Turkiya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiya, wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Hukumar bada agajin gaggawan kasar ta Turkiya a yau Alhamis ta bada rahoton cewar yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187, inda mutum 108,000 suka jikkata. Hukumar ta ce bayan gagarumin girgizar kasar da ta auku a ranar 6 ga wannan watan, an samu aukuwar girgizar kasa 4,300. A halin yanzu dai an tabbatar da mutuwar sama da mutum 5,000 a makwabtakar Siriya bisa ga alƙaluman majalisar, wato ma'aikatar jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin labaran ƙasar ta Siriya. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin Ukraine kana da bata yancin haɗin kan yankinta da mutunci. Ana sa ran cewar majalisar za ta amince da ƙudurin a taron da za ta yi a ranar 23 ga wannan watan mai ci, jajibarin cikar shekara guda da mamayar Rasha a Ukraine. Daftarin ya kuma buƙaci Rasha da dakatar da duk wani harin da take kaiwa gidajen fararen hulan Ukraine, kana ta yi gaggawar janye dakarunta daga Ukraine. A jiya Laraba ne Amurka ta ce ta amince da wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida Saif Al-Adel mazaunin Iran ne. Idan ana batun kasancewar shi a can, ai dama bayar da mafaka ga 'yan Al-Qaida wani misali ne na yadda Iran ke yawaita goyon bayan ta'addanci wanda yake dagula harkoki a gabas ta tsakiya da ƙetare, a cewar mai magana da a madadin ma'aikatar wajen Amurka Ned Price a wajen ganawa da manema labarai da suke yi a kullum. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi aiki da bayanan hukumomin tsaron ƙasashe mambobinta ne. Sannan rahoton ya lura cewa tsohon jami'in Masar ɗin na musamman ya karɓi ragamar jagorancin kungiyar ne bayan kashe tsohon shugaban kungiyar Ayman Al-Zawahiri da aka yi a watan Yulin bara a wani harin jirgin saman da aka kai a Kabul, babban birnin Afghanistan.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya yi jawabi da safiyar yau, ya sanar da tsawaita wa'adin amfani da tsohuwar takardar naira 200 daga cikin rukunoni uku na takardun naira da ya sauya, wato naira 200 ɗin da naira 500 da naira 1,000. ‘Yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda da cikakken rahoton.
A yau da safe ne zai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tsawaita amfani da tsohon naira 200 na kasar, ya kasance ɗaya da aka musanya su da kudade guda uku a kasar. An dai musanya naira 1,500 da kuma 200 ne dai, wanda babban bankin Najeriya ta ɗaura wa mutane zuwa 31 ga watan Janairu, amma aka ƙara wa'adin kwanaki 10 a kai saboda ƙarancin waɗannan sababbin kudade da aka buga, da aka ce kuma bai wadaci jama'ar kasar ba, ganin cewa akan samu logayen layuka a bankunan kasar. A jawabin shugaba Muhammadu Buhari na yau dai, ya bayyana wa 'yan Najeriyan hakuri game da irin halgagani ga irin jama'a suka fada, an dai samu tashin hankula a fadin kasar baki daya, wanda wani lokaci har rahotanni ke nuna cewa har ma da asarar rayuka da kuma kone-konen bankuna da barnata irin wuraren ciren kuɗi na bankuna da ake kira ATM. Jawabin shugaba Muhammadu Buhari na yau dai ya umarci 'yan Najeriyan baki daya ya cewa su zabi duk wanda suke so, sabani yadda aka saba gani na cewa shugaba yakan ce a zabi ɗan jam'iyyarsa. Shugaba Buhari ya ce ke wannan matakin ne don magance matsalan tsaro da cin hanci da rashawa da kuma magudan zabe. Yace ya bada umarni ma babban bankin Najeriya cewa a ci gaba da amfani da naira 200 har zuwa 10 ga watan Afrilun wannan shekara, wato 2023, yayin da 1,500 aka ci gaba da haramta amfani da su. Komai masana tattalin arzikin kasa ke cewa ne game da wannan mataki na shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Muhammad HK Shani na ɗaya daga cikin masana tattalin arzikin kasa, ga kuma abin da ke cewa.
Dari biyar da 1,000 dama ba bukatar talakawa ba ne, kuma dama a ƙasa in kana son kuɗinka ya zama na da value, kuɗi ne wanda za a iya zai iya zama da mutunci ana ganin sa. Manyan kuɗaɗen ƙarshe yawa, in ka sa manyan kuɗaɗe da yawa a ƙasa, kuɗinka kuɗin ba za ta zama da daraja, saboda ita manyan kuɗi ba ta yawo. A ƙarshenta in ƙananan babu mai sai da kaya, ya ce tunda akwai kuɗi, dama shi kuɗi in yana da yawa, kaya da ake bi kaɗan, za ka ga dole farashin kaya ya tashi.
To wato wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka ya je da kiran ko kuma ya kamata
matakin nan daidai ne, kuma nan gaba kaɗan in mutanen Najeriya suka yi haƙuri za su ga amfaninta. Bari mu baka misali, ai na gaya maka na yi ni tsohon ma'aikacin Central Bank kuma yanzu ɗan kasuwa ne. A duk koke-koke da ake yi da shiga kotu da sauransu da menene-menene, ai ba za ka ga ɗan kasuwa ko guda daya je kotu ba, ba ɗan kasuwa da ya fita ya yi zanga-zanga.
To ko mai saurin 'yan Najeriya ke cewa game da irin wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka a yau?
Ke sunana Umar Tijjani. An ce Baba Buhari ya ce a ƙara a ci gaba da karɓar 200 har zuwa watan huɗu ko? Yana da kyau, amma to ai ina kuɗin? Babu suwaye, babu suwa hannun mutane. Yanzu abin da al'umma suke bukata dai a ci gaba da sabbin bugo sabbin kuɗin ya dinga yawa tsakanin mutane, saboda ana shan wahala.
To tunda an saki wannan 200, ba wani kamar 200 zai ci gaba da yawa cikin talakawa haka?
To abin mamaki ma ni rabon danga 200 ma ni gaskiya ya ɗan kombiyo.
Sunana Halima Suleiman. Karin da ya ba yawo ba fallasa, amma dai tun farko ma 200 babu shi, ai 1,500 su suka fi yawa. To yanzu an ce ba za a karbi 1,500, 200 ma kwata-kwata dama shi ya riga ya bata a daɗa ɗewa. Idai dama bai ƙara ba da ya bar shi haka, saboda yanzu da ya ƙara da bai ƙara ba ma duk ɗaya ne, shi talaka dama ba shi da kuɗin ma.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka game da tsawaitar amfani da naira 200 kacal. Haruna Dauda, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Shugaban kasashen Caribbean sun gana a jiya Alhamis rana ta biyu a wani taron kwanaki uku a Bahamas, inda suka mai da hankali akan halin da ake ciki a Haiti, baya ga batun kiwon lafiya a yankin, samar da wadataccen abinci, sauyin yanayi da batun tsaro. Yayin da taron shugabannin kasashen na Caribbean ya kankama a jiya Laraba, babban sakataren kungiyar ta CARICOM, Carla Burnett, ta jaddada wato ta jaddada mai da hankali wajen samun mafita ga kalubalodin da suke fuskantar Haiti. Duk da irin nasarorin da ake cimmawa a kan wasu matsalolin, CARICOM da ma kafatanin al'ummar yankin da ke kasashen waje suna ci gaba da fafutukar tallafawa Haiti wajen shawo kan matsalolin da suka mata katutu. Barnett ta ce.
To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan gane muka dosa inda hukumomi a gundumar Baku mai fama da mummunan rikici suka ta sake yan kasar Burkina Faso da ke gudun hijirar rikicin kasar su kuma a yankin saboda zargin wasansu da taka rawa a rikicin na Baku. Daga birnin Accra ga Hawwa Abdulkarim da cikakken rahoton.
Muryar Amurka ta tattauna da shugaban gundumar Boko ta yamma Tahiru Ishaku Ahmad inda ƴan gudun hijirar Burkina Faso suka samu matsuguna.
Wannan gadama ko zanga-zanga daga Burkina Faso wanda suka fito wurin suka zo na mu muna da record kaman 4508 kuma ka gudu ka zo kana garin wani ba aiki kai yau magana suke. Wanda mu muna da su as of now is 195.
Wanda suka saura.
Wanda suka saura kaga biyu canga uku canga hudu canga hakan gane suna yi that suwar na mutane suna ke bari mu jira mu gane yaya na yayi sanyin ga zai continue nuko an kawo rasu fitina kuma
a ranar su cikin Bako ya kara ma rikicin da ake fuskanta wani abu
kan kai ma ka zama abin ga kana zama kana dura ne kana duba kaman wata kila ba mutanen mu nan noki nan da muka sanin suna yi fadan ba wata kila akwai wasu sun boye sun shigo ba mu san da zaman su ba ehe don ya zaka ga kese wa ana kese da yara ana kese da mata kaza ga babu sansu cikin fadan boko inde ka zama halalin manfuri ka zama halalin kusa jiga daka kese butuka kese yaron da bai make 18 years ba ka kese mata ba cikin ta'ada mu bane don shi in haka nan yana farun na ka ga kaman baka iya kare kiwo haka nan amma cikin abubuwa na ka ga kaman kai shi kaman mutane mun nake na suna yi
don kice ya taba mata ya taba yara
taba yara
asali kuma da ake ya
babu taba mun samu irin haka ba haka nan ne sai na amma bamu da awura evidence da zamu ga kaman wannan nan ba mutumin boko ba na wannan ba bamu da shi wannan.
Malama Adibu Sani masanin harkokin tsaro a Ghana ya ce garin Boko shine hanya mafi sauki da kungiyoyin ƴan ta'adda za su iya shigowa kasar Ghana kan haka ya kamata gwamnati ta kara karfafa harkokin tsaro a yankin.
Yanzu mutanen da ke mutuwa ba man fushi da kusa su kade bane Hausawa ana kashe su Dagombawa Busangawa Musawa Fulanawa duka ana kashi yana gwada muna kaman wannan fada na burewa kenan wato yana zama babba yana karawa batun terrorist din dake Burkina Faso sun iya su take advantage of lawlessness wato Russian law a shigo muna garin ga shi yasa kullum nake fadi kaman Boko is our weakest link ba su guda ba ba su biyu ba an suspect wasu sun shigo muna shi yasa ya kamata government su sa hankali kwarai a cikin maganan.
Ghana da kasar Burkina dai ta hada iyaka mafi kusanci a yammacin Afirka. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana.
To gaida Hawwa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar.
Ba mu ai roje da ni ma
Masu kula da sha'anin kiwon lafiya a jihar Maradi na Jamhuriyar Niger sun bayyana cewa mafi yawancin cututtukan da mutane ke fama da su ana samun su ne sakamakon mu'amala da dabbobi. Hukumomin sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar ta hana shige da fice da kaji, zabi da kuma kwai saboda samun bullar murar tsuntsaye da aka yi a wasu sassa dake birnin Maradi. Sakamakon haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali kan wannan batu, inda da farko wakilin mu a Maradi Mansur Sani ya zanta da wasu mutane a jihar don jin ra'ayinsu game da hakan da kuma jin abin da suka sani game da wannan cuta ta murar tsuntsaye.
Babu matsalar da za ta tsayawa, mutum ya taba samun matsala bisa ga bangaren wannan katunan tun da ake yin ta, saboda Allah mu da abun muke da ke ko muna cin abu kun ba mu taba samu wani wata matsala ba.
Ba ku aiki da fadar likitocin lafiya da suke cewa ku guje waɗannan kashi ko tsuntsaye?
Gaskiya sun faɗi ne, wasu likitocin har suma suna da abinsu da kyau suna ci. Wanga abu babu wata matsala, komi kawai sharri makirci ne kawai na Turawa. Wanga matsala ni ban kwasa cin kaza ba, kullum cin kaza nake.
A sai kana kai ma iyali?
Sosai sosai, sayanta nake ina ci sosai, ba ni da wata matsala ban taɓa ganin.
Babu shakku?
Babu shakku, ban taɓa ganin wanda ya samu matsalar ba.
Sunana Shafi'u Mamma. To murmurar tsuntsaye tun da magabata an yi bincike, kuma yanzu akwai abubuwa na bincika na kimiyya wanda ba wai nan kasashen mu ba na Afirka, Turai ma an san daga mara tsuntsaye akwai ta. Kamar ni ina ce mutane su gane da dan Allah ba wai zalunta su bane za a idan aka shiru su duke abin nan akwai ta. Kenan mutane su bada hadin kai saboda Allah.
Sunan Alhaji Abbe kuma da makaranta wanda an tare a nan Maradi.
Ya kuke kallon mara tsuntsaye?
To ni dai mara tsuntsaye na maida ta gaskiya, kuma duk abin da likita ya ce ni na yarda da shi, tunda an yayin ta ba kamar ta yanzu ba. An yayin ta da ta dan killau wanda kayan malika ta ce da muga abin ya faru ba mu ci abin sai mu yanke shi da ko kuma yadda a samu matsala. Komi za ka ci ka wanke shi da tsafta ka dawa shi da kyau, saboda in ma akwai cuta, cutar nan dai ruwan zahiri da wuta suna wannan magani. Amma dai kuma mara tsuntsaye kai dole malaci dai wanda za a cewa gashi mai zanki aiki da abin da likitoci suke cewa, kuma wanda ba su yi gaskiya su zanki aikatawa. Ko da tsuntsayen ma suna lahiya, ka je ka taɓo su ka zo gida ta kamata ka wanke hannuwa ko, kuma duk abin da za a yi da ya tsafta na gaba. Mara tsuntsaye malaci ne tsuntsaye, amma yana cikin harkar tsafta da su inda suke tsuntsayen a kula da wurin mai kyau ne, kuma an je ba su abinci an share komi a wanke hannuwa, kuma an zo abincin a dawa shi da kyau. Da dai in ma akwai cutai mai yiwuwa ne na san dai a samu sauƙin abin don zahi ba birin komi.
Kuna da wani gargaɗi ga magidanta da sauran mata waɗanda su ne suke gaba wajen sarrafa abinci ko kuma wannan nama?
To gargaɗi dai wajen mata, tunda mata suke mamu abinci ko, ya zamanto a mamu abinci mai tsafta a wanke shi ko ba don nama ba ne, ya zamanto ya zan mai kyau ne, kuma in ka zo ka so abin ya zamanto gaba kamar an yi abin da ka tabbata an aikata.
Sunana Abdullahi. Ni da ana ma bayani gabana ya faɗi ƙwarai, saboda abubuwa ne da na farko dai muna godiya ga su waɗannan wanda suka yi aiki suka bullo da ciwon nan da nan da suka yi da ya hito suka gano shi. Abu ne na jinjina musu, saboda abu ne wanda suka yi cikin gauga, ciwon yana zuwa ana bincika aka same shi, aka same yanda daga inda ya hito. To wannan abu ne na godiya, abu ne na murna. Amma ta yadda shi ya za a gudun shi yana bani tsoro, saboda ciwo ne wanda mun san dai dan killo shi, wanga ya linka dan killo linkin balinkin, saboda duk wanda ya taba ko kaza duk wani tsuntsu dai wanda ke ya samu wannan ciwo, duk wanda ya taba shi yana shiga cikin matsala. Kuma ka san yanda muke da ba mu kulawa kwarai da tattalin jikin mu, tattalin lahiyar mu, duk wanda ya gani sai kama da hannu ce ya dauki tsuntsun ne ko ya yadda ko ya turbide ko umma da ko sauran rai a ce a yanki a gasa mai yara. To duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke bada tsoro, abubuwa ne waɗanda suke iya su kawo hatsari, suke iya su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam. Shi yasa muke kira, kai kukan muke kira da magabata su tashi tsaye su yi kwamiti wanda zai shiga birni da ƙauye a kwatantawa mutane.
Ni ne wanda ake kira Alhaji Rabe da kihi a kai ya lalle azimin maganan mura tsuntsayen nan ana ta yin ta shekara da shekaru, abu ya kici ya kici yiwa tunda da su Turawan nan sun gano akwai mura tsuntsayen nan. To ai hakuri mana, ni dai tun iyarantata har zawa ta girma na yanzu ban taba jin an ce kihi na da mura ba. Su Turawan nan suna cin kihi ba kala kala, kuma ba su gano cutar shi ba har yanzu, tunda ba taba gani ba. Kaji abin da yasa kenan yanzu a dawo ga kihin mu bar ba kan mu wahala, tunda sun gano kajin nan da tsuntsayen nan suna da mura. To a dawo ga kihi din mu tare ga kihi, ga kihi musulman nama wanda kihi kala kala duk irin wanda ka ba da kana samun shi, da na Turawan da namu na Hausan nan ba wanda aka taba ci aka ci an ji illa shi. To ya ba su dawo duk mu rungumi kihin kawai mu tai ga kihin. Kaji ba ka gani yanzu in aka kai mutum likita bai da lahiya, ana mishi aiki su likitocin nan su ba da umarna a zanki so mai kihi ana ba shi naci. Kina abin da kaji likita ya zaba ya ce a ba mu mara lahiya, ai kaga na kwarai ne.
To madalla, yankin Shadakwari da gidan Rumji da Madarunfa da ke jihar Maradi na daga cikin inda aka tabbatar da bullar wannan cuta ta murar tsuntsaye. A cewar daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta Maradi Dr. Muhammadu Ahmadu Sumaila, inda ya bayyana cewa kimanin cututtuka 80 cikin 100 da ake cin karo da su na da alaka da mu'amala da dabbobi. Ya kuma yi kira ga mutane da su bada gudunmawa don daƙile yaduwar cutar ta murar tsuntsaye.
Nan ya yi kira ga jami'o'i na kokarin yada labarai, hukumar likitocin dabbobi, likitan mutane, yan gandun daji da duka masu hannu cikin wannan har masu saidawa na ayi hatara, kuma ayi kokari a waye ma jama'a kai. Don sai mu ce daga wannan muna sa ran kuma akwai bisa iyakoki da border jami'o'inmu suna nan suna ba da kokari na sun sa idanu su ga irin wannan zirganiya ta da aka saba an daina ta tun da akwai kudiri ma kuma da ya hana wannan shiga da koko zirganiya daga duk bangare koko gungu wanda aka samu cuta. To al'umma kaga gungu ne in ka dauki kawai yanzu masu sarrafa harkar kashi da sauransu. Umarni da muke bada shi ne da likitan mutane ma suke bada, tun da cutar nan tana buluwa ga ɗan adam ta nasabar wannan kashin koko kwai da sauransu. Kenan ya kamata a ce su masu saidawa masu sarrafawa su yi kokari su dauki matakai na sun kare kansu. Lokacin corona ai kun ga ana sa babet ana sa bugan da sauransu da dai gwargwado. Kuma cikin gidaje mata yayanmu da yanunmu su ma muna kira gare su. Abinda ya umarni shi ne in za ka dawa kaza ko ya zamanto an yi shi da wuta da zahi. Don kuma mashimilce sai mu ce masu kiwo da sauransu duk inda suka yi lakar da mace-macen kashi babu wani dalili haka da suka sani, ga wani kana da ɗaɗari kana da tsaki ɗaɗari koko kaza ɗari da sai ka tashi ka ise gumi hatara kashi gumi hatara misali matattun kashi da yawa, yanayi ya kamata a ce ka gaggauta ka zo ka kawo report kinga ga jami'in likitan dabbobi su san matakan da ya kamata a ɗauka a yi bincike a gani a gano da ko mene ne wannan matsala.
Ko me masu saye da sayar da kaji ke cewa game da wannan batu? Ga ɗaya daga cikin shugabanninsu a jihar Maradi wato Abubakar a hirarsu da Mansur Sani.
Lalle mu ma haka muka ji, tabbas mu ma haka nan muka ji wannan zance an ce mura tsuntsaye ta bulla a wani yanki na cikin jihar Maradi wani ƙauye can Shadakwari. To mu yanzu game da wannan lamari abinda za mu cewa kamar yanda hukuma ta ce ta samu labarin bullar wannan abu can wannan waje, a da da muke magabata su zaba da su je can wurin yanda ke akwai abun su dakile wannan cuta daga can, tunda dai munan wurin abu bai zo gare mu ba.
Kun ga musu da kudirin da ake dauka na amsar kashin da aka shigo da su a kona su koda ba daga wancan yankin ba?
A'a, ya za a yi mu dauki wannan kuduri, tunda mu ga sana'an munan wurin ba mu da wannan cuta, kuma hallo a ce a amshi kashin mu a kona su, ai ba mu amince da haka nan ba. Eh, munan ba mu da, kenan kuma ba mu je ba can wurin mu so yanda ke akwai. Mu saƙonmu a kiyaye biyan da aka ce an ji abu wajajen da aka ji abu nan ya zamana mutanen su kiyaye da zarganiyan tsuntsaye na can wajen ko su ɗauko su tuno su da sunan wurin mu shi ne ba musu. Yanda ke akwai cuta a yi maganin ta can wurin.
Mantari, sai da kayi mara yi mantara a
lafiya. Mu alhamdulillah kamar daga waga cuta mu yanzu ne babu ita dinan inda muke sai da kaji kuma inda muke sayan kaji shashi shashi ne yanzu kamar da aka ce an gani ta sha da kwara ai gwamnati na da ma'aikata inda take tuno ma'aikata ana kula da mu to kuma tana da ma'aikata wanda inda aka ga cuta dole su dace can mu yanzu kaga kamar abin da yayi cewa gazawa age duk muna zuwa mu sauka ko ba haka ba mai daga nan har da kwalo muna zuwa mu sauka kenan inda aka ce an ga cuta kenan kiyaye lahiya ni mu ma muna kiyayewa tunda kullun Allah ya sa akwai likita nan ne inda muke gwamnati ta azar likitoci wanda kullun da sai za su kwatanta mu ga yanda abubuwa yake kuma ana kwantaral tunda sun san mu ba mu yarda kuma mu mun san a duk wanda zai sai abu dole ya zo kasuwa inda ake sai da abu ya sai shi bai sai dan gatan ga hanya ya samu matsala kenan inda kaza take da likitocin ta ana kula da ita da komai da ni kenan muna da hujjoji muna da likitoci wanda gwamnati ta sa kullun muna tare da su
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abokin aiki na dake jihar Maradi Mansur Sani da sauran abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
to gaishe ki ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
Saƙonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace waɗanda suka jimge tsofaffin takardun naira a gidajensu wai suna jiran kotu ta ba su dama amfani da su na tsawon lokaci. Birna ta koma ciki domin kotu ta dage sauraron ƙarar sira na 22 ga watan nan na Fabrairu dab da lokacin zaɓe. Daga ƙarshe dabara ya rage mai shiga rijiya. Saƙonmu na gaba saƙo ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka yace korar ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin jihar Zamfara ta yi daga jihar hakan yayi daidai domin mai daki shi ya san inda yake mishi yoyo fatanmu dai shine Allah ya kawo mana zaman lafiya a dukkanin kusurwoyin ƙasar baki daya amin Saƙon Shehu Adamu Rijau yace babu wadatattun sabbin takardun kuɗi sannan kuma an ce mu daina karɓar tsofin to wai mutuwa ake so mu yi ne tun lokacin mu bai yi ba domin dai sanin kowa ne cewa rayuwa fa ba ta yiwuwa matukar babu kuɗi a hannun jama'a Saƙon mu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Maimuna matar Aliko Auta kafin Teluwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabin Rijau da Lawal Bini Hambali Sokoto to tare da Khadija Bilyaminu suka ce muna kira ga 'yan Najeriya ga zabe na karatuwa da su dubi cancanta ba party ba ba kuma bangaranci ba saboda ceto kasar mu daga matsalar tsaro da karyewar tattalin arziki da mawuyacin halin da talaka yake ciki Saƙon mu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gunal Zangon Daura yace ƴan uwana al'umman Najeriya masu tsaffin takardun kuɗaɗe a hannunsu ya kamata ku gaggauta zuwa ga banki mafi kusa domin canza tsofaffin kuɗaɗen zuwa ga sababbin takardun kuɗin domin gudun asarar da za ta biyo baya da fatan wannan kira nawa ya kai hannuwan da suka dace to masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice.
A takaice babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara babban birnin Turkiyya a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar ƙasar da ta afkawa wasu sassan Turkiyya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ƙungiyar NATO tana tare da Turkiyya wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin Ukraine.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Creation da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.